Sasha Hausa na murar Amurka ke magana akan mitoci 17 da 25 da mita 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mota biyo ya Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai a kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alpha Radio Kumasi. Sa'annan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu barka da wannan lokaci a wannan hantsi na talata 24 ga watan Disamban shekara ta 2019. Murtala Faruk sanyin na ne tare da Muhammad Hafiz Baballe muka sake dawowa a wannan hantsin. Bayan an sha labaran duniya za ku ji cewa jami'an tsaron Najeriya sun tarwatsa wasu da ake zargin 'yan kungiyar Boko Haram ne da suka yi yunkurin kai farmaki a garin Biyu. Ana ci gaba da baza jami'an tsaro a arewa maso gabashin Najeriya a daidai sa'ar da aka tunkari bikin Kirsimeti na wannan shekara.
Jami'an da muka zuba a cikin fadin jiha da kowane local government da kuma duk wuraren da ake gudanar da bikin Kirsimeti ya kai mutane jami'an tsaro 6,000 wanda muka sa da kan hanya da masu patrol da masu sentry gaba daya.
Baba Yakubu Makeri zai shigo da shirin sana a dawo lafiya, za kuma mu kawo muku sharhin jaridu daga jamhuriyar Niger sai kuma sakonnin da kuka aika mana. To amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum, barkanku da hanci. Akalla kusan mutane 2000 suka fanzama akan titina a babban birnin kasar India jiya Litinin a wata zanga-zanga da jami'in adawa suka shirya asirce akan dokar nan mai cike da takaddama da masu suka suke cewa nuna wariya ne ga musulmai. Shugabar jam'iyyar Congress Sonia Gandhi ta jagoranci zanga-zangar a New Delhi a wajen Rajghat a wani waje da aka sadaukar da shi domin tunawa da Mahatma Gandhi. Sabuwar dokar ta ba wa mabiya addinin Hindu, Kirista da kuma wasu sauran addinai marasa rinjaye waɗanda suka shigo Indiya taɓa rauniyar hanya damar zama 'yan ƙasa idan suka nuna shaidar cewa ana cin zarafinsu saboda addininsu a ƙasashen Bangladesh, Afghanistan da kuma Pakistan da suke da rinjayen musulmai. Rundunar sojan Amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a jiya Litinin a ƙasar Afghanistan. A lokacin sanarwar rundunar sojojin Amurka da Afghanistan ba su ba da wasu cikakkun bayanai ba na inda abin ya faru da kuma yadda sojan ya rasa ransa. A cikin wata sanarwa da kungiyar Taliban ta aikawa 'yan jarida ta ce sojan ya rasa ransa ne a lardin arewacin Kunduz da ake tashin hankali, sai dai kungiyar 'yan bindigan ta ce tana auna sojojin Afghanistan da Amurka inda ta dasa bam a gefen hanya yayin da suke yunkurin kai wani samami a inda kungiyar Taliban take da ƙarfi a gundumar Chardara. Labaran yana zo muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yayin da duniya take ci gaba da dumama, ana ci gaba da fuskantar sauyin yanayi a fadin duniya. A cikin wannan shekara ta 2019 da muke bankwana da ita, ƙasashen Afirka sun fuskanci waɗannan canje-canje inda suka yi fama da mahaukaciyar guguwa, fari da kuma ruwan sama babu ƙaƙƙautawa wanda ya jefa rayuwa al'umma cikin wani hali.
Every time we go to harvest the maize, there is rain. And this means when rain
duk lokacin da muka je girbin masara ana ruwa, kuma idan ta jike tana saurin lalacewa. Wannan al'amari ya shafi yadda masararmu take girma sosai da kuma wakenmu. Waken shine amfanin gonarmu da ba ma samun matsala wajen yin girbinsa gaba daya, amma yanzu abubuwa sun lalace saboda wannan ruwan sama mai yawa. Miliyoyin mutane sun rasa mahallansu sakamakon ambaliyar ruwa da yawa a wannan shekara a wasu ɓangarori da dama a Somalia, Kenya, Uganda, Sudan ta kudu da kuma Habasha. Ma'aikatar tsaron Faransa ta ce ta kai wani hari na farko da jirgi mara matuki da ya halaka masu tsatsauran ra'ayin addinin Islam 7 a tsakiyar Mali a ƙarshen makon da ya gabata. Sojojin Faransa sun hada kai da rukunin sojoji na ƙasashe kaɗan da suke amfani da jiragen marasa matuka ɗauke da makamai, a cikin su har da Amurka. A cikin wata sanarwa jiya Litinin ta ce harin na jirgi mara matuki an kai shi ne a ranar Asabar a lokacin da shugaban ƙasar Faransa Emmanuel Macron yake ziyara a makwabciyar ƙasar Ivory Coast, inda Faransa take da sansanin sojanta. Aikewa da jiragen marasa matuka yana zuwa ne wata ɗaya bayan da jiragen Faransa masu saukar ungulu guda biyu suka yi karo a Mali da ya kashe sojojinta 13, wanda wannan shine adadi mafi yawa da sojojinta suka mutu a cikin kusan shekaru 40 da suka gabata. Dubban 'yan Iraki sun gudanar da zanga-zanga jiya Litinin a babban birnin kasar Bagadaza da kuma wasu sauran bangarorin kasar, bayan da 'yan siyasa suka kasa cimma wa'adin da aka ɗebar musu na daren jiya don su bayyana sunan sabon firaministan kasar. Zanga-zangar kin jinin gwamnati ta ratsa babban birnin kasar da kuma kudancin kasar, wanda 'yan shiya suke da rinjaye tun a watan Oktoba, inda mutane suke zanga-zanga akan cin hanci da rashawa, rashin ababen more rayuwa da rashin aikin yi. Shugaba Barhama Sali da 'yan majalisa sun kasa cimma matsaya a wa'adi da dama da aka basu don su sanar da sabon Prime Minister, biyo bayan ajiye aikin da Adil Abdul Mahdi ya yi a watan da ya gabata. Mahdi da gwamnatinsa sun amince za su ci gaba da zama a matsayin gwamnatin rikon kwarya har sai an amince da sabon Prime Minister.
Muhammad Hafiz Baballe aka ji da labarin duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Rundunar sojin Najeriya ta sami nasarar tarwatsa gungun wasu 'yan bindiga da ake zaton wato da ake kyautata zaton mayakan kungiyar Boko Haram ne da suka yi yunkurin kai farmaki a garin biyu ta jihar Borno. Daga Maiduguri ga rahoton Haruna Dauda biyu.
Sun taso da makonni biyu kenan al'umman da ke jihohin Borno da Yobe da kuma Kesuwar Arewa maso gabacin Najeriya na cikin gabar fuskantar mummunan barazanar har-harin 'yan kungiyar Boko Haram da kuma yadda da jefa mutanen wannan yankin cikin halin kakanika yi. Tun daga ranar Juma'a da ya gabata ne dai wasu da ake san cewa mayakan 'yan kungiyar Boko Haram din ne suka ci gaba da kai har-hare kan jami'an tsaro da ma'aikatan kungiyoyi masu zaman kansu da ma jama'an gari. Tun wancan lokacin ne dai waɗannan maharan suka kai wani mummunan hari kan wani ƙauye da ke dab da shiga cikin garin Maiduguri da ake kira Auro, inda suka ƙona makarantun da ke cikin garin da ma wasu gidaje, suka kuma fice suka yi tafiyarsu duk da cewa akwai irin get-get ɗin nan da jami'an tsaro kan sa, su kuma rufe waɗannan ƙofofi da zarar magariba ta yi, a kuma hana duk wani mota wucewa. Amma hakan bai hana waɗannan mahala aiwatar da yadda suke so ba, sai kuma wasu hare-haren da aka yi kan wasu ƙauyuka guda shida a kalmar hukumar askira Uba da ke kudancin Borno ya ƙona waɗannan ƙauyuka da kuma halaka wasu mutanen da ke cikin waɗannan ƙauyukan. Kuma akan je waɗannan ƙauyuka ne kai tsaye ba tare da samun wani tijjiya daga wajen wani jami'in tsaro ba. To a yammacin ranar Lahadi ne dai waɗannan mahara suka yi yunkurin kutsawa cikin garin Damaturu, wato headquarter jihar Yobe, sai dai an ce waɗannan mahara da bakin jami'an sojan jihar Yobe ba su sha da daɗi ba, don tuni jami'an sojan suka fitattake su kuma an kashe ma wasu daga cikinsu da kwashe wasu kayayyaki nasu. A wannan ranar ne kuma aka kai irin wannan makamancin wannan harin a garin Manguno da kuma ya kasance mahaifar mai baiwa shugaban ƙasa Janar Muhammadu Buhari shawara kan harkokin tsaro, wato Muhammad Manguno, inda nan ma waɗannan mahara aka ce sun kashe mutum guda, sannan suka rawata wacce mace da saka tana nan tana karɓar magani rai kakwai mutu kwakwai da kuma bankawa ɗaya daga cikin butocin daguna ta tara dar ma 'yan kwana-kwana. Haka ma wasu rahotannin na ci gaba da nuni da cewa wasu ma'aikatan kungiyoyi masu zaman kansu da ake kira NGO sun garu da ajalinsu a hannun maharan 'yan kungiyar Boko Haram a lokacin da suka taso daga garin Maiduguri zuwa garin na Manguno, inda waɗannan mahara aka ce sun tsame su su hudu, suka kuma yi musu yankan rago, sannan suka fice da wasu daga cikin 'yan mata guda biyu da suka tadda tare da waɗannan ma'aikata, wanda har yanzu babu amo babu bayanin su. Kuwa daren jiya Litinin ma dai sai da waɗannan mahara aka ce sun yi yunkurin shiga garin biyu, da cewa rahotannin na nuni da cewa Anan ma sojojin ba su yi musu da dadi ba, amma maharan sun sake tafiyar su ne ba tare da an cin musu ba. Dama abin da ɗaya daga cikin mazauna wannan gari na biyu ya sheda mun.
Amma kam sun zo da ƙarfin su ba motoci guda 8 garaji ba, bai wuce minti 30 ba. Suka sake komawa da baya amma duk sun kashe wuta.
To,
kuka kashe wuta ya mar kuma na kafe ka shigo building. Na buga wani rita yaya ba ku ga shigowansu ba suka ce wallahi sun ga shigowansu amma da shige suna da mota irin shigen na soja. Zamani sojoji ne.
Okay, motocin
kawai sai da suka zo suka ji wuta. To amma yanzu haka na mutane biyu sun rauna na kama wallahi.
Sun bude wuta ne akan mutane?
Wasu yanzu haka gidana na ce maka da har bindiga kan kwano da ya buga kwano yanzu buga jikin bagwai wallahi ko da babba haka nan har gidana na taje na fara ne.
Amma sai na suka shigo to?
Sun shigo ta hanyar madragrau.
To?
Banda hanyar da masu ta wancan hanyar suka shigo.
Na gane.
Kanan suka shigo.
Kojin dambuwa kenan hanyar.
Da suka ji cewa wuta kuma yayi wuta. Sojoji gaskiya ba su ja da baya ba.
Yawwa, alhamdulillah.
To sai su ne suka zo suka ja da baya. Bayan an yi ta harbe goma bobe kamar za a ba ga kasa fa mun zama Haruna.
Ayan kwarakin nan dai an samu yunkurin hare-haren ayan kungiyar Boko Haram. Amma mafi yawa jami'an tsaro sun barar da aniyar tasu da kuma taimakon al'umman gari. Haruna Dauda Biyu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To har yanzu dai a arewa maso gabashin Najeriya, inda yanzu haka ake ci gaba da shirye-shiryen bikin Kirsimeti na wannan shekara. A bangare ɗaya kuma jami'an tsaro sun ce suna kokarin ganin an gudanar da bukukuwan lami lafiya. Ibrahim Abdulaziz ya duba mana yadda lamarin yake a yankin.
A jihohin arewa maso gabas, kama daga shataletale wato rana ba zuwa bankunan makarantu da kuma wasu wuraren hada-hada jama'a tuni suka sha kwalliya domin bukukuwan Kirsimeti da kuma na sabon shekara. Kuwa koya kasuwar Kirsimeti take a bana, ga ma ta bakin wasu 'yan kasuwan.
Suna Franklin Oyama.
When
a customer they comes to us, you know, we are doing preparation now as the way we used to do it. Because we Christians, we always love it. This Christmas is very good to us. Understand, but the way the market is going is not like.
It's not like Valentine in Ethiopia. Normal. Valid. This year. Allah ina taya maka mana. Allah ina taya maka mana kasu ina tafiya a hankali a hankali. Amma zai mu ce dai wannan shekarar nan ya su shekarar da ya wuce. To zai mu ce dai kasan shekarar da ya shige. Akwai the economy. The kind of ana building economy. Amma yanzu we are looking at the kind of the economy as if it's getting stabilizing. Ana gani economy na shekarar nan yana zama yana zuwa daidai inda ya kamata.
To ya shirye-shiryen bukin Christmas?
To insha Allah ga shiryen Christmas muna kai. Muna ga ga duba yanzu akwai ga Christmas yawa mutane da yawa kuma suna zuwa suna ciniki. Suna sai abin da za a jara gida da wuraren da ya kamata. Kostomomi wanda suna zuwa wurin nasu ya kaya da jama'a na damawa. Muna taya su da murnar Christmas amma muna irin cewa kowa a yi Christmas a hankali kada kashe kudi da yawa tun January yana zuwa. January kuma yana zuwa da abubuwa da yawa, abin kashe-kashe da yawa, ga biyan kudin makaranta, ga house rent, ga abubuwa dinto. Duk abin da mutum yake yi a wannan Christmas nan ya ringa tuna da January February, kada ce dai kudin ya kaya Christmas. Yana cewa Allah ya taimaka mana kowa zai ji daɗin Christmas na insha Allah.
Ta ko wannan baiwar Allah da ke masana a kitso a kasuwar Jimeta ta ce fa abana Allah san barka.
Ni dai bai sura da goro gaskiya wannan shekarar mun samu kuskure domin mutane sun shirye da dama don su je su ga ƴan uwa da abokan arziki. So kowa na da burin ya ga ya yi kyau. Ina cikin ganin wannan ranar Christmas domin ina cikin masu ciwai da lafiya.
A nata ɓangaren, rundunar 'yan sandan jihar Adamawa ta ce sama da jami'an tsaro 5,000 ne ma aka tanadar domin bukukuwa na Kirsimeti da kuma sabon shekarar. DSP Suleiman Yahangurwoje da ke zama kakakin rundunar 'yan sandan jihar ya kuwa ƙarin haske game da matakan ma da aka dauka.
Ai, jami'an da muka zuba a cikin fadin jiha da kowane local government da kuma duk wuraren da ake gudanar da church na wato inda za a gudanar da bukin Krismetin ya kai mutanen jami'an tsaro 6,000 wanda muka sa da kan hanya da masu patrol da masintiri gaba daya. Abinda nake son tabbatar da mutane da lalle runduna sun dauki matakai na tsaro domin a tabbatar an yi shi cikin kwanciyar hankali ba tare da wani yayi ma wani barazana ko da ransa ko da dukiyarsa.
Koma da menene fata ko shine Allah sa ayi waɗannan bukukuwa cikin kwanciyar hankali. Ibrahim Abdul Aziz, Sashin Hausa na Murar Amurka, daga Yola a Najeriya.
Ba gaida Ibrahim Abdul Aziz, za mu kawo muku shirin a dawo lafiya, amma kafin nan bari mu shakata da wannan waƙar. Madalla waɗannan shirye-shirye na zuwa muku ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a nan Washington DC, inda agogon mu yake cewa ƙarfe 2:17 na dare kenan a nan Washington. Yanzu kuma ga shirin mu na gaba.
Matafiya a dawo lafiya. Jama'a barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin mu na a dawo lafiya. Baba ya ku makiri ne daga sashen Hausa na Muryar Amurka a birnin Washington DC nake sallama da ku a daidai wannan lokacin. A yau shirin a dawo lafiya zai ci gaba da sake duba abubuwa da ya tattauna da masana a baya game da yunkurin da mahukunta ke yi akan kiyaye hatsira. A baya mun tattauna da wani dan jarida a birnin Abuja, Malam Alhassan A. Bala, da ya yi rubuce-rubuce akan yawan hatsarin da ke faruwa akan hanyar Kaduna zuwa Kano. Dan jaridan ya bada shawarwari da dama akan batun hatsarin kan hanyar, sai dai ya bayyana jin dadinsa jin gwamnati ta bada kwangilan gyaran hanyar.
Gaskiya nayi matukar farin ciki sosai kasancewar wato idan aka samu aka gyara waɗannan hanyoyi zai taimaka matuƙa wajen ganin cewar an rage yawan haɗarurruka. Don haka kuwa kaga ya kamata a ce kuwa an wani
kan masu kansu direbobin wajen tabbatar da cewar sun rage gudu. To muka ko da an gyara hanyar, misali yanzu muna murna za a gyara hanyar, idan har direbobin ko wasu daina wannan gudu fiye da kima ba, har ila yau ba za a ci gaba da samun wato haɗarurruka a hanyoyin. Domin ko tukin danganci ma yana da yawa kamar yadda muka faɗa a baya.
Daga ƙarshe ina so in ji daga gare ka cikin rubutun da kai a baya ka ba da shawarwari ta huskoki da dama. Ina so daga ƙarshe haɗa mun waɗannan shawarwarin ta huskan fasinjoji, ta huskan masu motoci, ta huskan direbobi, ta huskan hukumomi da ke kula da kai kawon motoci, 'yan sanda da ma hukuma ko kuma da ma gwamnati gabaki ɗaya. Ina so cikin 'yan mintoci kaɗan ka haɗa wannan shawarwarin ka bayar kamar yadda ka taɓa bayarwa a wancan rubutun da kai na baya.
Okay, farko dai su kansu direbobi ina ba su shawara da kasancewa su rage gudu da kuma tuƙin ganganci akan wannan hanyoyin, musamman yadda hanyoyin ba su da kyau. Ko da kuma an gyara, ina fata za su rage tuƙin ganganci. Ga hukumomin da abin ya shafa kuma muna fata za su lura da yanayin yadda abin yake janyo asarar rayuka da dukiyoyin al'umma, su taimaka su wato gaggauta ci gaba da wannan aiki, ko kuma kamar yadda tunda shugaban kasa ya bada kontiragi an tabbatar an yi wannan aiki domin kare rayuwa da dukiyoyin al'umma. Har ila yau kuma ga hukumomin da abin ya shafa, musamman hukumar wato kare haƙura ta ƙasa, wato road safety, ina ba su shawara da gaskiya su ci gaba da sa ido musamman akan manya-manyan hanyoyi, musamman ganin cewar direbobi wasu wato suna tukewa ba tare da lasisi ba ko dai da sauran abubuwa.
Malam Alhassan A. Bala kenan, wani dan jarida a birnin Abuja. A baya wannan shiri ya kuma tattauna da Ahmed Tijjani Muhammad, muƙaddashin shugaban hukumar kiyaye hatsarin ta jihar Kano, wanda ya ce ana samun ragowar yawan hatsarin mota a Najeriya, amma ƙaruwan yawan mutane da motoci shine yasa ba a ganin saukin hatsarin, inda shi kuma wakilin namu ya masa tambaya yana cewa
gashi kace yana raguwa alƙalaman nan, amma duk shekara ko kuma ma wani zango na shekara kukan fitar mana da alƙalaman nan, sai kaga in kuka faɗe su sai kwakwalwar mutum ta buga. Kenan za a iya cewa duk da haka ana samun cigaba?
Duk da haka ana samun cigaba, saboda in ka kwatanta shi da na shekara ɗaya, biyu, uku na ba, sai gani wannan shekaran ya ragu. Kuma muna fata haka zai cigaba da raguwa har lokacin da Allah zai sa ku kasance muna cikin ƙasashen da suke samun ƙarancin accident a hanyoyinsu, izinillah.
Baya ga ɗabi'un masu amfani da ababen hawa ko ita kanta hanya, menene kuka gano cewa misali yana taimakawa wurin afkuwar alƙalman da ake samu na yawan hatsura ko a jikata ko ma a rasa rai?
Dama ai abubuwa uku su ne mahimmai masu jawo hatsari. Na farko shi direba mai tukin mota misali, na biyu environment masu hanya, na uku ita kanta mota. To koda waɗancan guda biyun da hanya da motan suna iya kawo hatsari, to za ka ga cewa shi direba shi ne dai number one. Misali idan ka san hanya daga nan zuwa wuri kaza bai da kyau, ai a matsayinka na direba mai hankali sai kai me sai ka tafi a hankali, misali nake baka motan nan kai ne yake da ita, kai kamata ka rika cikin dinta kullun gari waye kafin ka tuka. Misali zaka duba wasu abubuwa wanda zai tabbatar maka motar nan tana cikin lafiya ko ba ta cikin lafiya kafin ka tuka. To idan ba kai waɗannan abubuwan ba, to aka je aka sami wani abu, laifin da zai dawo kanka.
A nan ne kuma muka kawo ƙarshen shirinmu har sai sabon mako, mu sake waiwayin tattaunawa da muka yi da masana a baya. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa da muryar Amurka, musamman Solomon Abu da ya daidaita mana sautin shirin, Baba Yakub Makiri ne daga Washington nake sallama da ku. A huta lafiya kuma a dawo lafiya.
Madalla yanzu kuma sai sharhin jaridun kasar jamhuriyar Niger.
Ziyarar da shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya gudanar a ƙarshen makon jiya a wasu kasashen Afirka, cikin su har da Niger, na kan gaban labaran da suka fi ɗaukar hankalin jaridun kasar a wannan mako. Jaridar L'Actualité na cewa caccakar da Faransa ke fuskanta daga kungiyoyi masu zaman kansu ne ta tilasta wa shugaba Macron garzayowa zuwa wannan lafiya domin wanke kasarsa daga zargin hada baki da 'yan ta'adda. Saboda haka shi da takwarorinsa suka yi amfani da wannan dama don duba hanyoyin karfafa matakan yaki da ta'addancin da ya addabi yankin Sahel. Jaridar Le Parisien na cewa ziyarar wacce ta zo kwatsam ba tare da an shirya ta ba na hangen sanya zuciyar 'yan Niger ta hanyar gaisuwar ban girman da ya yi wa gawawwakin sojojin nan 71 da aka bizne a filin jirgin sojan saman escadrille da ke birnin Yamai. Yayin da ake ganin a wannan karan shugaba Macron ya bakunci lafiyar ta Afirka ne, watakila da nufin wargaza sabon kawancen da ke shirin kulluwa a tsakanin kasashen Sahel da wasu kasashen Asiya irin su Russia da China. Jaridar IRN4 na cewa hukumomin jamhuriyar Niger sun karrama kwamandan gwamnan sojojin nan da suka rasu a sanadiyar harin ta'addancin barikin Inates. Marigayi Lieutenant Colonel Hassan Anutab bai yarda ya ja da baya ba a yayin fadan da ya shiga tsakanin askarawansa da ƴan ta'adda a ranar 10 ga watan Disamba har izuwa lokacin da rai yayi halinsa. Saboda haka shugaba Isu Muhammadu ya yanke shawarar dadawa dandalin Hotel de Poste da ke Yamai sunan Laftana Kanal Hassan Anutab a matsayin wata shaidar jinjina ga dukkan sojojin da ke fadi tashin kare ƙasa daga aika-aikar ƴan ta'adda. Mun rufe sharhin da jaridar Lokanar Afiri wacce ta ce ƴan Nijar sun fara kiraye-kirayen ganin an aiwatar da canje-canje a game da yadda ake tafiyar da sha'anin tsaro a wannan ƙasa sakamakon lura da munanan abubuwan da ke faruwa a wannan fanni. Jaridar ta ce da dama daga cikin talakawa na ganin lokaci yayi da ya kamata shugaba Isu Muhammadu ya tsige dukkan waɗanda aka gano cewa sun gaza ko kuma basu lakanci aikin tsaro ba, don maye gurabansu da waɗanda suka san makamar aiki. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Yanzu ga kaɗan daga cikin saƙonnin da kuka aiko mana.
Assalamu alaikum. Da farko sunana Aminu Mai Shayi na garin Garbacce da kamar kuma ta bani jatura bana a Najeriya nan ba kun gamu da talaka ta kasa. Hakika wannan shiga tsakani da manya suka shiga kuma suka nemi su sasanta tsakanin gwamnan Kano da sarkin Kano hakika abu ne mai matukar muhimmanci. Sai muna fata wannan shiga tsakani da manyan mutane suka shiga domin a kawo ƙarshen wannan satokan zakafi, muna fatan za a samu cimma nasara mai ɗorewa kuma a kawo ƙarshen wannan dambarwa, domin dambarwa ce wanda ta shafi al'ummar Hausa ta ma duniya baki ɗaya, ba ma ta Afirka ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Me magana Alhaji Haidu mai zuwa Kampala Malam Adore jihar Jigawa Najeriya. Ina so na yaba wa wannan murya ta mu ta sashen Hausa na murya Amurka mu yi musu godiya game da irin abubuwan da suke mana mu masu sauraron wannan tasha. Hakika sashen Hausa na murya Amurka ya cancanci yabo idan ka kallaci irin dama da ike bai wa al'ummar Najeriya suke bayyana ra'ayinsu ga shugabanni ko ga wasu al'umma. Sashen Hausa na murya Amurka hakika gidanin biyu ne da iko ce wajen wayarwa da al'umma kan game da irin halin da kasar mutum take ciki ko kuma game da irin yadda ake shugabantarsa. Allah kuma ya ɗaukaka wannan tasha ta mai albarka. Alhaji Aidu mai zuwa Kampala Malam Adore jihar Jigawa Najeriya.
Assalamu alaikum wa Amurka. Mai magana Yusuf Kyala mai hula. Muna tawassuli da sunan Allah. Allah ya kara wa Najeriya zaman lafiya da kwanciyar hankali. Ila Yusuf Kyala mai hula, karamar hukumar Bali jihar Taraba.
Assalamu alaikum. Mai magana Malam Zano hula. Kudu da jihar Bauchi. Sai amfani da wanda bane cewa ga masu abin hawa da kan babur zuwa mota wanda suke hawa kan kwalta ko ba su danja baya babu wata wani leda mai dan alamar za su hasken mota da ke bata baya. To ku sani ba barazana ce a gare ku, barazana ce ga waɗanda suke bin ku a baya.
To ga kuma Baballe ya sake dawowa da labarai amma wannan karon a taƙaice.
To na san yana akalla kusan mutane 2000 suka fantsama kan titina a babban birnin kasar India je Litinin a wata zanga-zanga da jami'an adawa suka shirya a sirce akan dokar nan mai cike da takaddama da masu suka suke cewa nuna wariya ne ga musulmai. Rundunar sojan Amurka ta sanar cewa an kashe wani jami'inta da yake aiki a jiya Litinin a kasar Afghanistan. A lokacin sanarwar rundunar sojojin Amurka da Afghanistan ba su ba da wasu cikakkun bayanai ba na inda abin ya faru da kuma yadda sojan ya rasa ransa. Yayin da duniya take ci gaba da dumama, ana ci gaba da fuskantar sauyin yanayi a faɗin duniyar. A cikin wannan shekara ta 2019 da muke bankwana da ita, ƙasashen Afirka sun fuskanci waɗannan canje-canje inda suka yi fama da mahaukaciyar guguwa, fari da kuma ruwan sama babu ƙaƙƙautawa wanda ya jefa rayuwar al'umma cikin wani yanayi.
To da wannan ne muka zo ƙarshen shirye-shiryenmu na wannan hantsin. Sai kuma da la'asar za ku ji wasu abokan aikinmu da za su kawo muku sababbin rahotanni da sauran shirye-shiryenmu. Yanzu kama madadin kowa da kowa a sashen Hausa na muryar Amurka, musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya taya ni gabatar da shirin, da mai ba da umarni Solomon Abu, sai kuma injiniyanmu na wannan hantsi Tony Pollack. Murtala Faruk Sanyinna daga Washington DC ke sallama. Ma'assalam.
Afrique.